Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su yi kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri, muka sake shigowa da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji wani abin da ya tsone wa kansilolin ƙananan hukumomin jihar Adamawa Ido, banda gaza biyan su kudaden allowance ɗinsu tun da suka kama aiki shekaru 2 da suka shige. Muna kuma da rahoto kan gudunmuwar da hukumar agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross ke bayarwa a jamhuriyar Niger ta fannin kare haƙƙin bil'adama. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi, sai kuma sharhin jaridun Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba, mun ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, da cikakkun labaran duniya. Da maraicin jiya Alhamis ne fadar White House ta sanar da kasashe da ta fitar da su a cikin kasashen da za ta dora wa haraji akan karafe da farin karafe da suke shigowa da shi na wucin gadi, wanda zai fara aiki a yau Juma'a. A farkon wannan wata ne shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da aza harajin kashi 25 a cikin 100 akan karafe da kuma kashi 10 cikin 100 akan dalma da ake shigowa da su daga kasashen ƙetare. Kasashen da aka dauke wa wannan haraji na wucin gadi sun hada ne da Argentina, Australia, Brazil, Canada, Mexico, Korea ta Kudu da kuma kasashen tarayyan Turai. Fadar White House ta ce tana ci gaba da tattaunawa da kasashen da aka fitar da su, kuma za ta sa ido sosai akan karafan da suke shigowa da su. Nan da ranar farko ga watan Mayu, shugaban kasa zai yanke shawara ko za a dauke wa waɗannan kasashen haraji bisa la'akari da yadda tattaunawa da kasashen ke tafiya. Kungiyar tarayyan Turai kuma za ta shiga tattaunawa a madadin kasashe mambobinta. Shugaban Amurka Donald Trump ya rataba hannu akan wata kasida ko kudirin shugaban kasa jiya Alhamis da zai fara daukar mataki na dora haraji a kan jerin kayayyaki daga China da yawansu ya kai 1,300 da suke shigowa da su Amurka da kudinsu ya kai dala biliyan 60. Wannan matakin zai taimaka wa China zuba jari a masana'antun fasahar Amurka, wanda hakan zai janyo kwatankwacin yaki ta fuskan cinikayya da China. An yanke shawaran haka ne sakamakon bincike da hukumar cinikayyar Amurka ta gudanar domin tabbatar da ko China tana gudanar da harkokin kasuwancinta yadda ya kamata ko kuma tana nuna ha'inci ga Amurka. Ma'aikatar cinikayya ta China a yau Juma'a ta gabatar da kuduri akan kayayyaki daban-daban haddari da 28 daga Amurka da za ta azawa haraji a zaman martani akan matakin da Amurka ke dauka. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta amince da sayar wa kasar Saudi Arabia makamai na dala biliyan 1, yayin da Yarima mai jiran gado na masarautar Saudiya yake ci gaba da rangadi a nan Amurka. Ana sa ran majalisun Amurka akan yarjejeniyar sayar da makama a jiya Alhamis, ciki har da makamai masu tarwatsa tankokin yaƙi 6,600 da kuɗinsu ya kai dala miliyan 670 da wasu kayan gyaran motoci da kuɗinsu ya kai dala miliyan 300 ga sojojin ƙasa na Saudiya. Ƙasar Saudiya ita ce babbar mai sayan makamai da Amurka ta ƙera, kuma Amurka tana ɗaukanta a matsayin ƙawarta na yaƙi da ƙungiyoyin Al-Qaida da IS a Iraki da kuma Siriya. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da mayaƙa 'yan tawayen Siriya 1,500 da iyalansu ne ake kwashewa daga wani gari da ke gabashin Guta na yankin Damascus da aka yi wa ƙawanya, yayin da sojojin ƙasar ke ƙara dannawa kuma da alamun sun kusan kwace sassan da ke ciki da kewaye babban birnin ƙasar. Motocin safa-safa da dama ne suke fitowa da mutane daga garin na Harasta zuwa Idlib, wanda har yanzu yake hannun 'yan tawayen. jama'an tawayin sun ce ana sa ran kwashe mutanen zai dauki kwanaki kuma matakin zai bar wasu tungayen yan tawayin guda biyu a gabashin Guta. Rundunar Siriya da ke samun goyon bayan Rasha ta kaddamar da hare-hare ta sama da rokoki har ta yi nasarar kwace ikon galibin yankunan da ke gabashin Guta a watan da ya gabata. Tarihin shara mafi girma a duniya da aka tattara akan tekun Pacific a nan Amurka tsakanin jihohin Hawaii da California sun kai girman kasashen Faransa da Jamus da kuma Spain idan aka hada su. Tarin sharan tarkacin da ke kwanci akan ruwan da ake kira babbar bolan Pacific ya kai nauyin ton 80,000 na robobi a cewar wani nazarin da aka fitar a jiya Alhamis. Iskar da ke kadawa akan tekun ta tattara sharan wuri guda a cewar Laurent Lebreton, shugaban kungiya mai zaman kanta da ta jagoranci gudanar da binciken ta Ocean Cleanup Foundation. Lebreton ya ce an gano sharan farko ne a shekarar 1990 kuma sun fito ne daga kasashe da ke gabar tekun Pacific da suka hada da kasashen Asia da na Amurka ta Arewa da kuma Amurka ta Kudu. An gudanar da binciken ne a kan taswirar a shekaru uku da wani rukunin masana kimiyya suka zayyana mai alaka da kungiyar ta Ocean Cleanup Foundation da ya hada masana daga jami'o'i shida da wani kamfanin na'urar bincike.
Baba Yakubu Makeri ya karanto labaran duniya. Toma da labarin mu bude taskar hotunan namu a jihar Adamawa Najeriya, inda sama da kansiloli 226 suka nuna bacin ransu dangane da rashin biyan su kudaden allowance na tsawon shekaru biyu yayin da suke dab da kammala wa'adin wakilcin su, kamar yadda za ku ji wannan rahoto da wakilin mu Ibrahim Abdul Aziz ya hada mana.
Su dai ma waɗannan kansiloli su 226 sun ko cincirin do nema a ofishin mataimakin gwamnan jihar Adamawa, inda ko anan ne ma suka gana da gwamnan jihar Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrila domin mika kukansu game da halin da suke ciki a yanzu. Bayan ma dai ga batun allowance na kujeru da ba su samu batun hawansu karaga, hakanan ma kuma kansilolin sun ko nuna ɓacin ransu game da shakulatin ɓangaro da suke zargin ana nuna musu a jihar, lamarin da ya kai an rage musu wa'adin shekarun da za su yi. Kana kuma ga ma batun rufe ƙaramar hukumar Yola ta Arewa na kusan fiye da shekara guda kamar yadda waɗannan kansiloli ma ke korafi.
Sunana Buhari Yahuza. Eto gaskiyar magana shine kansila ya tsinci kanshi a wani yanayi ne. Duk abin da kake tunanin cewa entertainment ɗinka ne, haƙƙinka ne wanda za a baka kafin kai wata shida a office ba a baka shi ba, amma alƙawari ya fi so uku ba a cika ba, sannan ka sai form cewa za ka yi shekara biyu ne da rabi, shekara biyu da rabi ka ci primary, shekara biyu da rabi ka ci zabe, shekara biyu da rabi sai aka zo aka ce maka an bayar maka shekara biyu da wani dalili. Ni a matsayina na speaker local government ina leading din forum ina dauke mu muka tafi gurin shi speaker of assembly muka ce to ga ku kanmu a matsayin mu na legislative yan uwanka an rage mana tenuwa, yace shi ba laifinsa bane, governor ne yasa shi yayi. Mu ne muke kusa da talaka, mu ne talakan ya tashi zai je ya gani direct kamar yadda kike magana a yanzu har yau ba biyan albashi na, babu dalili kuma babu hujja.
Ni dai sunana Ahmed Usman, councilor ne dai na makama A ward a cikin garin Yola wanda aka fi sani da Ahmadu Stars. Abin da ya kawo wannan matsalan gabaki ɗaya tunda muka zo zabe, kamar yadda shi wannan honorable magana, mun sai form akan shekara biyu da rabi zamu shiga zabe. Mun shiga zabe suka zo suka dakale wata shida a take, bayan sun dakale wata shida wannan gwamnatin, tunda muke cin gwamnatin nan mun yi musu hakuri, mun yi biyayya gwamnatin nan, muna tarayya da gwamnatin nan su biya mu hakokinmu, sun gagara biya mu hakokinmu.
Honorable Dan Juma'a ma Adama Baleri wanda mako shi ne ya jawabi a gaban gwamnan jihar a madadin sauran kansiloli ya kuma bayyana irin halin da suke ciki a yanzu.
Mun ga teno namu ya kusan karewa, mun ga ya dace ne mu kawo kofe-kofen mu bayan His Excellency Gwamnan Adamawa, wanda yake muna da haƙƙi da sauran kuma teno namu da aka yanke shine babban abun da ya sa ka kawo kuka don lokacin mu ya zo karewa.
To kamar waɗannan kuɗaɗe kuke bi ko kuma haƙoƙinku kamar na wata nawa ne?
To tunda muka hau ma ba taɓa ma ba mu haƙƙin ko kobo ɗaya ba taɓa biyan mu.
To sai dai kuma da yake mai da jawabi gwamnan jihar Adamawa Senator Bindo Jibrila jirwa ya nemi musu mai kama da wanka.
As long as na samu wannan kuɗaɗen zan neme ku da kaina ma, ba wai zan aika through forum ba, dukkan ku nan za mu ci ku zo. Mun yi alƙawari muna cikawa, ba wani alƙawari da muka ɗauka ba ku cika ba. Kuɗi ne babu shi, kuma kowa ya sani babu kuɗin nan ba wai.
Koma da menene dai yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da ko shin za su samu waɗannan kudade nasu kafin nan da kashin wa'adin su dake karewa a watanni uku masu zuwa ko kuma wanda kuma lokaci ne kawai ke ma iya bada amsar wannan tambaya. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Najiya wata gulma yau maganar ko za ta fashe
samayen guyya
idan na faso ta ai tafiyan ta da akashi
samayen guyya
in ta fito fili mai halin shi za ta ishe
samayen guyya
idan ya ji zafi ya gyara hali nai idan ya fasa toto mu ma mu dauda mara.
To bari mu rufe taskar hotunan namu a jamhuriyar Niger inda ake koya wa jami'an tsaro abin da ya shafi kare hakkin bil'adama. Wakilinmu Haruna Mamman Bako na ɗauki da cigaban rahoton.
Ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da bada agaji ce ta Red Cross ECR ke baiwa jami'an tsaron jihar ta wajen guriyar Niger horo domin sanin makamashin aiki a fannin bada agaji, wannan ko a ƙarƙashin wata yarjejeniyar da ke tsakanin ofishin ministan tsaro na jamhuriyar Niger da ƙungiyar Red Cross ta duniya, wanda ɓangarorin guda biyu suka rattaba ma hannu tun shekara ta 2012. Alhaji Musa shi ne wakilin ƙungiyar ta ƙasa da ƙasa mai kula da bada agaji ta duniya Red Cross ECR.
Notre message à l'endroit des bénéficiaires de cette formation est tout simplement de rappeler que nous savons tous que
abinda zamu tuna ma wadanda za a baiwa horo shine cewa karantarwa na kasancewa mafi saukin wannan aikin, amma aiwatar da shi shine abu mafi girma. Mun san cewa aiki da abinda za a koya muku yana da wuyar gaske, ganin cewa a wurin yaki soja yana da wani dan lokaci takaitacce ne kawai domin yin ceto, ko kuma komandan yaki dole ne ya bada umarni alhalin ko ga hatsari yana tunkaro sa. Ya ci gaba da cewa ina tunatar da ku fa da ku yi amfani da wannan damar, haka ma ku canza mu yau tare da masu ba ku horo da ma sauran masu dokar horon ana sa bangaren Malam Musa Abdurrahman gwamnan jihar Tawa a lokacin da yake jagorancin bukin tsoma bada wannan horon ga jami'a an tsaro. Ya bayyana irin kokarin da kungiyar ƙasa da ƙasa ta Red Cross CICR ke kawo a cikin jihar Tawa.
Cité entre autres en 2017 la sensibilisation et l'initiation de
a shekara ta 2017 Red Cross ta baiwa soja 120 na tilliya horo akan sanin mutuncin dan adam da girmama bil adama da ma yanda ya kamata a bashi agaji. Haka ma Red Cross ta wayewa soja da suka hada da gardin republican da gendarme na tilliya da na takanan mat 60 kai wajen sanin mutuncin dan adam a lokacin tsananin tsaro. Haka ma Red Cross a cewar gwamnan ta tantanna da dalibai 200 na jami'ar Tawa akan maganar bada agaji, kuma ta girka rumfuna guda biyu domin agizawa bisa shi'a ifan da igra da bada tallafin kayan amfanin gida. Haka ma gwamnan ya ci gaba da cewa Red Cross ta baiwa ƴan gudun hijira damar kiran iyalai da ma ƴan uwarsu kyauta har so 858. Haka ma ta raya wurin ɗibar ruwan sha a garin Egra, abinda yasa muke isar da godiyarmu da sunan shugaban ƙasar jamhuriyar Niger Alhaji Isuhu Muhammadu ga ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta Red Cross CICR tare da ƙarawa jami'an tsaronmu ƙarfin gwiwa, inji gwamnan jihar Tawa. Shugaban ƙungiyar Red Cross ta ƙasa da ƙasa CICR mai kula da sashen da ya shafi rundunar sojoji Frederico Almedra da ke zaune a Abuja tarayyar Najeriya shi ne ke jagorancin bada wannan horon a birnin Tawa da zai shafi tsawon makonni biyu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Haruna Mamman Bako kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Basham baji dan na dubu ba dole mi yetta lamu marku barka lamu lami do hayatu bi isa dan na do yaya dan bi dudu aminatu do tiwa potunga sanu baba madina ande bolamu lamu do tijo bi barka bi alhaji abahi aminatu hande be dilamu wa muhammad
adu nuru razil goddo gonga ande bo jawro razil beddi mangu gorko hajja binta on woni ndottiwa gorko hajja aisatu garu woni ndottiwa baba eri mahadin beddi lamu baba eri mahawa beddi lamu baba eri ma umaru sanda Holiyam gonga baba mi yetima wallahi mi yetima ide amana allah kawal kona tati duniya kona tati deni de dun kona tati wala mu anda olembe sanga kwa mule melembe olembe sanga kwa mule melembe darja jilamu wadi umatore
To mu ma sai mu ce mu yatti kafin mu ci gaba kuma bari mu koma dai kai ga Maryam Dauda wadda take tsaye da shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Shirin kallabi yau ya tattauna da Hajiya Aishatu Alituruma daga Jami'ar Maiduguri dake jihar Barnan Najeriya. A lokacin da ta zo wani taro akan ilimi a nan birnin Washington DC. A hira ta da ita ta yi bayani akan makasudin wannan taron. Ga Hajiya Aishatu.
Ina aiki ne da Jami'ar Maiduguri, ni Deputy Registrar ce a ofishin recruitment and training
daukan ma'aikata kenan da horar da su
da kuma horar da su
to yau gaki a America a sashen Hausa
haka dai
me ya kawo ku America
mun zo conference ne na International Association of Education Administrators ma'aikatan makarantu yawanci universities akwai dai representatives daga kasashe da yawa yadda muka gani
kasashen Africa ko kasashen duniya
gaba daya
To kwana nawa kenan akai wannan taron?
An yi taron kwana uku.
To a wajen wannan taron me aka fi mai da hankali akai?
An mai da hankali ne akan yadda dalibai suke samun matsaloli a cikin yanayin da muke a duniyar nan yanzu nan yaki can yaki ga yan gudun hijira da sauransu. To karatunsu yakan katse. Yaya za a yi a taimaka musu waɗanda suka tagayyara ta ya za a yi a fidda su. Da sauransu yawanci dai kuma dai an bada muhimmanci ne kaman zuwa nan America to amma mun lura cewa ba ko ina ne suke samun daman in suka shiga cikin irin waɗannan matsaloli su samu su zo America ba dan yawanci sai suna bada bayani akan Syria dan mun lura kaman ƴan Syria ne suka fi
kamar neman mafaka kenan a America to kamar yanzu idan wani dan Najeriya dalibi wanda wani rikici ya shafa yana da irin wannan matsalar ko gudun hijira ko kuma dai ba yadda zai kuma yana son ya ci gaba da karatun shi akwai wani tsari ko wata hanya da zai iya bi ya zo America yayin karatu
shine zancen ai mun ko gaya musu muka ce irin wannan abu kasar mu ba ta samun wannan daman to sun dai ce dai za su dudduba dai da sauransu yanzu hankalin su duk a Syria yake
to
to kuma ai yadda zaka samu linkage
mahada
din mu ba mu da shi ba mu ma san shi ba ai
to malama wannan batu kam yana da muhimmanci ga shi kin fito daga arewa maso gabashin Najeriya inda rikicin ɗan Boko Haram ya shafa matuƙa a halin yanzu ilimin ƴaƴa mata ba ma ƴaƴa mata ilimi baki daya ya zama wani abu
haka ne
to taya kike ganin wannan taron da kika zo abin da kika koya zai iya amfanar al'ummar yankinki
Alhamdulillah yadda dai aka yi wannan magana kaman mu bata kai ta shafe mu har hakan na madon
a tunanin su haka... ba a tagayyara kamar sauran kasashe ba
yawa amma kuma duk da yanayin Boko Haram din yaran mu suna samu suna karatu cikin university mu ba wanda dai in dai shi dai daga Borno yake ba wanda wai wannan abu bata shafe shi ba to amma da shike kin san zaman mu na arewa wanda dan uwa zai iya taimake ka da sauransu. Da yawan su suna nan din kuma alhamdulillah suna samu da su karatu din ba laifi wa'inda ko wanda suke cikin jami'an dama can ma ba wai sun dena ba. Wa'inda kuma suka samu suka shigo ta sababbin ma dai sun samu sun shiga alhamdulillah.
To kamar yanzu a jami'an Maiduguri da yake akwai wani bangare da yake kamar karfafawa dalibai gwiwa musamman waɗanda suka samu kansu cikin rikici ko kuma rikicin Boko Haram ya shafa kamar wani counseling department haka da zai taimaka ma waɗanda abin ya taba su sosai.
Muna da guidance and counseling unit wanda indiya har aka samu irin wannan matsalan suna shigowa su taimaka a bada counseling din.
To daliban ne ke zuwa su kai kansu koko ya ake ana gano daliban tunda dai kusan abu ne za a ce ya shafi kowa kamar yadda kika ce in bai shafi wani ba cikin dalibai biyar kila mutum daya ne
wanda bai shafe shi ba kuma
ma yana to ya ake ana gano su koko su daliban su ne za su je su kai kansu.
Wani dalibi shi zai kai kansu, wani kuma su waɗanda suke kusa da shi in suka gano za a iya a taimaka a san yadda za a ba shi counseling. Kuma muna da NGOs ma da yawa yanzu a cikin garin Maiduguri nan. Akwai na mata, na addinai, na haka wanda suka yi organizing da kansu.
Masauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin ita baƙuwar tamu Hajiya Aishatu Alici Roma da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Maryam sai kuma sharhin jaridin Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa.
Sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken mai harbin kan mai uwa da wabi yayi harin budurwar sa ne. Labarin ya ci gaba da cewa ɗalibin da ya bude wuta a makarantar sakandare da ke Maryland a ranar Talata da ta gabata yayi harin tsohuwar budurwar sa ne yar shekaru 16 bayan sun bata, kamar yadda ofishin kantoman karamar hukumar St. Mary ya faɗa. Yaron mai suna Austin Wayne Rollins, dan shekaru 17, ya dauki bindigar mahaifinsa ne zuwa makarantar sakandare ta Great Mills inda ya harbi Jalen Willie kafin a shiga ajujuwan karatu da safi, misalin karfe 7:55 na safiya, kamar yadda ofishin kantoman da kuma iyalan yarinyar suka faɗa. Har ila yau jaridar Washington Post ta rawaito labari mai taken wanda ake zargi da dasa bamabamai ya tashi kansa. Labarin ya ci gaba da cewa yayin da jami'an tsaro na musamman da ake kira SWAT team suka kusanci wanda ake zargi da bamabamai, wanda bamabamansa suka tada hankulan mutane tsawon sati 3, yayi amfani da ɗaya daga cikin bamabamansa inda ya tashi kansa daga aiki. Amma 'yan sanda sun ba da gargaɗin akwai yiwuwar yaɗa na wasu bamabaman kafin mutuwarsa, saboda haka jama'a birnin su kula sosai. An dai bi sawun Mark Anthony Condit ne, dan shekaru 23 maras aikin yi, wanda bai gama makaranta ba ta hanyar faifan bidiyo na tsaro a wani shago da kuma wayar tarho gami da shaidun gani da ido da suka bayyana cewar sun ga wani mai badda kamanni da ba a saba gani ba ya zo yin siyayya, inda ya yi shigar badda kama ciki har da saka farin gashin kai na ƙarya da kuma safar hannu. Ya zuwa yanzu dai ba a da masaniyar dalilin da ya sa Condit ya ɗana bamabamai har 5 a babban birnin Texas da wajen garin San Antonio, wanda ya yi sanadiyar kisan mutane 2 da kuma a raunata wasu guda 4. Sai kuma jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken lawyer da yake kare Trump a binciken gano kutsen da Rasha ta yi ya bar aiki. Lawyer dai na shugaba Trump, John Dowd, ya ajiye aikinsa a daidai lokacin da gangamin lawyer shugaban kasar ke shirin fuskantar binciken mai bincike na musamman Robert Mueller. Mr. Dodi ya faɗa wa jaridar New York Times cewa ina kaular shugaban kasa kuma ne masa fatan alkhairi a wani sakon email da ya tura wa gidan jaridar a ranar Alhamis. Gidan jaridar da ita New York Times ita ce ta fara buga labarin ajiye aikin nasa. Sai jaridar USA Today wacce ta rawaito labari mai taken Trump ya maida martanin barazanar da Biden ya yi masa inda ya ce tsohon mataimakin shugaban kasar zai fadi kafin kiftawar ido. Labarin ya ci gaba da cewa lokaci yayi da shugaban kasa da tsohon mataimakin shugaban kasar ke maganar baiwa hammata iska. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka. Daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya.
To a gaida Naziru sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Mai magana Musa Shehu Nusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina taya daukacin iyaye da 'yan uwa waɗanda aka sace musu 'ya'yansu a makarantar sakandare na garin Bacci murna. Ina taya su murna.
Assalamu alaikum, mai magana Muhammad Awali Baba Iyarshi, karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi, Najeriya. Da Allah biyo ya kuɗi ga sakona da superintendent 'yan sanda na Najeriya Ibrahim Idris. Ganye jami'an tsaro da aka yi a wajen muhimman mutane saboda karancin 'yan sanda wannan dubba shi ba ne. A biya 'yan sanda hakinsu, a ƙara musu albashi. Al'ummar Najeriya musamman direbobi da talakawa suke biyan 'yan sandan Najeriya albashi. In ka zo ka samu 'yan sanda yanzu akan hanya ina aiki da ka ce masa yaya aiki gara ka ce mara yaya kasuwa. In kuma ka an wannan magana ko ƙarya ne ka ba hanyar Fatakwal zuwa Kalba zuwa Jos. Ko kuma ka ba hanyar Kano zuwa Kaduna. Ko ka zo hanyar Kaduna zuwa Saminaka kai kallo da ka ce wa ɗan sanda yake gara ka ce masa ya kasuwa. Ku ƙara musu albashi a fifita su a ba su kayan aiki. Wallahi ɗan sanda ba zai cin hanci da rashawa ba. Amma wannan wani jajjen yawa aiki mutane su suke biyan jami'an tsaron Najeriya albashi kowa ya riga ya sani ba hukumar 'yan sanda ba. In kuma ƙarya ne gashi da kowa ya sani a wuyan haka ƙara musu albashi a ba su kayan aiki a inganta musu rayuwarsu kai kallon aiki. Ai kuwa san aikin da ake amma ku kuna can aiki kuna komai da komai kuna sa su je ko an aje ne gindin wani aka yi bayan mu talaka mu muke biyan albashi ba ko ba.
Assalamu alaikum da hausa na nama Allah sani da dawa da mai shego na kalbar nan ne Allah biyo ina so kusan min da farko na da fatan alkhairi da jin daɗi da sai ki gaban kasa Muhammadu Buhari murna da wa ɗan matan jihar Yobe da ɗan Boko Haram suka sace kuma Allah ya kaddara aka dawo da su lami lafiya. Muna fatan Allah ya ƙara musu lafiya kuma matsalolin mu sun zama da su Allah ya sa su zama kafara a gare su.
Assalamu alaikum, muna rediyo Amurka, mai magana Malam Angu malamin makaranta Yauri jihar Kebbi Najeriya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina yi wa iyali da 'yan uwa marigayi sanin su Adamu wakilin rediyo mura Amurka da ke jihar Adamawa ta Aziya. Ubangiji Allah ya ji kanshi da rahama ya yafe mai kurakuran shi ya kuma sa aljanna ce makoma a gare shi ya sanya albarka ga abin da ya bari. Amin. Ina muku fatan alheri ku tashi lafiya. Malam Angu malamin makaranta ya wuri.
Ra'ayoyin ku masu saurare har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka Benin Washington DC. Kafin mu karkare ga Baba ya kintsa da takaitattun labarai.
Ne fadar White House ta sanar da kasashe da ta fitar da su a cikin kasashen da za ta dora wa haraji akan rafe da farin karfe da suke shigowa da su na wucin gadi wanda zai fara aiki a yau Juma'a. A farkon watan ne wannan wata ne shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da aza harajin kashi 25 cikin 100 akan karafe da kuma kashi 10 cikin 100 akan dalma da ake shigowa da su daga kasashen ketare. Har yau dai shugaban na Amurka Donald Trump ya rattaba hannu akan wata kasida ko kuduri na shugaban kasa a jiya Alhamis da zai fara daukar mataki na dora haraji akan jerin kayayyaki daga China da yawan su ya kai 1,300 da ake shigowa da su wanda kudin su ya kai dala biliyan 60.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya muhawara a shafinmu na Facebook da Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Salama Abu da ya harhaɗa shiri da Bada Umarni sai kuma injiniya mu Malam John Alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.